gens comme ça, il faut considérer ça comme des opportunités en tant qu'entrepreneur.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna Nasir Fili Hafi zaman tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shirin na dadan yau Litinin 26 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin za a yi cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince naɗin sabbin daraktoci na hukumar leƙen asiri ta ƙasa NIA da ma'aikatar tsaro ta ƙasa DSS. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukumar Mahmud Ibrahim Kure shirya kuma zai kama na. Daga nan za mu ji labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Akalla kauyawa da sojoji 100 ne aka kashe a tsakiyar Burkina Faso a wani hari da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata a wani kauye da masu ikrarin jihadi da ke da alaka da kungiyar Al-Qaida suka kai. Lamarin da wani ƙwararre a yankin ya kira da ɗaya daga cikin mafi muni a wannan shekara a ƙasar da ke fama da rikici a yammacin Afirka. Wasim Nasar, ƙwararre a yankin Sahel kuma babban jami'in bincike a cibiyar tsaro ta Supan. Ya shaida wa kamfanin dallancin labarai na Associated Press cewa akalla garoki 100 ne aka kirga a cikin bidiyon harin. Ya ce mazauna ƙauyukan sun taimaka wa jami'an tsaro tona ramuka don kare sansanonin tsaro a ranar Asabar lokacin da mayakan kungiyar JNIM suka buɗe musu wuta. Ministan tsaro na Burkina Faso Muhammadu Sana ya ce waɗanda harin ya ritsa da su sun haɗa da sojoji da fararen hula. Yau Litinin hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya wato NEMA ta ce akalla mutane 49 ne suka mutu yayin da dubbai suka rasa matsugunansu a Najeriya bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya janyo ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin kasar. Kakakin hukumar NEMA Manzo Ezekiel ya ce jihohi uku na kasar ne da suka hada da Jigawa, Adamawa da Taraba ambaliyar ruwan ta yi kamari inda mutane 41,344 suka rasa matsugunansu. A shekarar 2022, Najeriya ta fuskanci ambaliyar ruwa mafi muni cikin fiye da shekaru 10 da ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 600, ta raba kusan mutane miliyan 1,400 da mahallansu tare da lalata kadada 440,000 na gonaki. Ambaliyar ruwan ta kuma lalata filayen noma da ta shafi kusan hektar 693. Najeriya na fama da hawa farashin kayan masarufi da ya kamari. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun sanar a yau Litinin cewa 'yan tada ƙayar baya sun kashe sama da fararen hula da jami'an tsaro 40 a wasu har-harar da suka kai daban-daban a cikin dare a faɗin lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar mai fama da rikici. Hukumomin sun ce rikicin ya fara ne da yammacin ranar Lahadi inda wasu mutane ɗauke da makamai suka tare wata babbar hanya a gundumar Muscal tare da kashe fasinjoji aƙalla 23 bayan da suka tilasta musu fitowa daga cikin motocin da suka tare. Ayub Achakazai, wani babban jami'in 'yan sandan yankin, ya shaida manema labarai cewa waɗanda aka kashe galibi 'yan Punjab ne, lardin da ya fi yawan jama'a a Pakistan. Ya ce maharan sun duba sunayen fasinjojin kafin su kashe su da kuma cinna motoci 10 wuta kafin su tsere daga wurin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya shaidawa takwaran aikinsa na ƙasar Italiya cewa martanin da Iran za ta mai na kisan killar da aka yi wa shugaban siyasar ƙungiyar Hamas a Tehran zai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri. A cikin wata sarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar a yau Litinin, ta bayyana wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Araghchi da ministan harkokin wajen Italiya Antonio Tajani. Ta kuma rawaito cewa Araghchi yana mai cewa Iran ba ta neman ta da zaune tsaye amma ba ta tsoron hakan. Iran dai ta dora alhakin kisan gillar da aka yi wa jagoran siyasar Hamas Ismaila Haniya a kan Isra'ila, yayin da Isra'ila ba ta tabbatar ko musanta hannu ba. Kisan dai ya taimaka wajen haifar da fargaba barkewar rikici a yankin tare da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da ke samun goyon bayan Iran a zirin Gaza da fadan da ake yi kowace rana na tsallaka iyaka tsakanin dakarun Isra'ila da mayakan kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a kasar Lebanon. Hukumar lafiya a yankin kudu da hamadar Sahara na Afirka sun ce gungun ƴan bindiga dauke da makamai da kungiyoyin ƴan tawaye na hana su shiga garuruwa da ƙauyuka da ake zargi akwai waɗanda suka kamu da cutar ƙyandabiri. Jami'ai a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sun ce ma'aikatan kiwon lafiya da ke kokarin shawo kan ɓullar ƙwayar cutar ƙyandabiri na ƙorafin matsalolin samun damar shiga garuruwa da ƙauyuka da gungun masu ɗauke da makamai ke aiki. Dakarun gwamnatin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suna yakar ƴan tawaye domin daƙile tashe-tashen hankula da rikicin siyasa da ya faru a shekarar 2013. Ministan Lafiya na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya Pierre Somse ya ce
cette augmentation exponentielle est observée au niveau mondial. Une explosion d'angle.
Ya kamata kungiyoyin da ke dauke da makamai su sani cewa fararen hula waɗanda ke fuskantar barazanar barkewar ƙwayar cutar ƙyandabiri da ba taɓa ganin irinta ba na buƙatar agajin gaggawa. Ya ce daga ƙasa da mutane 10 da ake zargi sun kamu da cutar a 2023. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta ba da rahoton waɗanda suka kamu kusan 45 a wannan shekara. Sannan karin waɗanda abin ya shafa suna cikin daji da yankuna masu nisa da ta yiwu ba za a iya ba da rahoto ba. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ita ma wata ƙasa ce da ke fama da rikice-rikicen ƴan bindiga na cikin gida kuma hukumar WHO ta ce ƙasar tana da sama da kashi 95 cikin 100 na adadin kusan mutane 17,000 da suka kamu da cutar ƙyandabiri da aka bayar da rahoto a duniya a wannan shekara.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince na din sabbin daraktoci na hukumar leken asiri ta kasa NIA da ma'aikatar tsaro ta kasa DSS. An nada ambassador Muhammad Muhammad a matsayin sabon director general na NIA yayin da Adeola Oluwatosin Ajayi shine sabon director general na DSS. Daga Abuja ga rahoton wakilin Umar Faruk Musa.
Waɗannan sababbin shugabannin bangarorin tsaro da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya nada bai fito da su daga wasu bangarori ko waje ba, an fito da su ne daga cikin tsarin ayyukan waɗannan hukumomi na tsaro dake cikin Najeriya. Daman da yana cikin wani sharadi ko alkawari da jami'an tsaro da dama suka bayyana wa 'yan Najeriya cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ba zai rika ɗauko mutane daga waje suna nada su a waɗannan mukamai ba, zai ɗauko waɗanda ke cikin tsarin aikin ne domin su maye gurbin waɗanda suka yi jagoranci a wannan ɓangaren. Malam Abdulaziz Abdulaziz shine babban jami'i na yaɗa labarai a fadin gwamnatin tarayyar Najeriya. Ya kuma yi min ƙarin haske dangane da wannan nadin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya amince a yi inda yake cewa.
To kamar yadda ka sani dukkanin waɗannan hukumomi ne masu muhimmanci kwarai da gaske musamman akan wato tsaro na ƙasa da hukumar DSS tana kula da abin da ya shafi tattara bayanan sirri cikin gida ita kuma hukuma ta NIA tana wato aiki ne akan bayanan sirri da kuma abubuwan da suka shafi Najeriya daga ƙasashen waje. Kuma waɗannan jami'ai manya guda biyu wato ambasada Ahmed Rufai Abubakar da shi shugaban hukumar DSS wato Malam Yusuf Bichi wato mutane waɗanda sun shafa shekaru akan waɗannan makamai domin kuwa tun a zangon wa'adi na farko na mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari aka ba su waɗannan makamai. Kuma shugaban ƙasa Bola Tinubu ya ci gaba da rike su har tsawon wata 15 na mulkinsa da wasu sun yi tsammani cewa yana zuwa zai sassauya tunda ba shi wani ya kawo su to amma ya bar su har tsawon wata 15 har sai da ta kai ga su yanzu da kansu sun yi ga takardu na barin aiki wanda shugaban ƙasa ya amfani da wannan dama ya kuma ba da amincewar nadin wato mutane guda biyu waɗanda za su yi maye gurbin su waɗannan manyan jami'ai na hukumar tsaro. Kuma kamar yadda sanarwa ta gabata fatan shi ne waɗannan jami'ai za su yi amfani da wannan mukami da aka ba su domin su kawo sauye-sauye na gaggawa da za a samu bakin zare da ake ta ƙoƙarin yi a kan wannan matsala ta tsaro da fatan kuma cewa za su yi aiki da sauran hukumomin tsaro na ƙasa domin tabbatar da cewa an samu wannan nasara.
Wani irin fata ake da a wannan sauyin wurin ingantuwar tsaro na cikin gida da kasashen waje ganin cewa matsalar tsaro a yanzu ƙara bunƙasa take yi kuma watakila ba lalle ne bangarorin tsaro na cikin gida ne kawai ke da hakki ba ko farin kaya na jami'an tsaro har da sojoji da 'yan sanda duk suna da hakki a ciki.
To kuma inda aka fi a sanarwar shugaban ƙasa ya wace su waɗannan sabbin mutane aka ba waɗannan makamai da su yi aiki da sauran hukumomin tsaro da suka danganci su da 'yan sanda da sauransu. Domin a samu ayyukan haɗa gwiwa wajen kawo ƙarshen wannan
matsalolin. Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadawancin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Yanzu hankalin 'yan ƙasa ya karkata ya ga wannan canje-canje zai iya tasiri wurin gaggauta samar da tsaron da wanda tuni yake ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a kowace rana a cikin Najeriya ko ko za a ƙara yin wani nazari domin ya kawo sauyi. Umar Faruk Musa muna Amurka a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa kafin mu kai gishinmu na gaba a shakata da wannan faifan.
mance da ku ba Hausawa ba mance da ku ba Hausawa ba mance da ku ba Hausawa ba mance ba mance ba Hausawa
wannan shirin na zuwa muku daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 12.5 zangon FM za iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ɗan ƙasa da hukuma
ka ja ga cikin kada zalunci mai za ka fada a cikin yanci mai wannan hali yaushe ne komai ya fada mana ƙarya ne don sallo garzambo ne
Masaurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
wasu ba su tara hanya ba amma an to an tashe su wasu kuma ga waɗanda sun kai close da hanya amma saboda ra'ayi ba an taba su ba
to idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau kuma a tabbatar da cewa ba za a saki ba wani wannan wurin ba
kashi na shidda karamin kashi na shidda shi kuma ya ce idan an ka amsu ka wanda yake noma kakai to shi kuma ba compensation za a biyan ka na kuɗi ba a'a za a saki baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wannan sana'a da kake ciki
yawa cikin shirin muna dauke da sharhin masana akan sautin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi da ma ra'ayoyin Sokotawa game da wannan al'amari
wallahi idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so juna an daina
madalla matsare baya ga kalubalen tsaro da ya dabaibaye jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya wani al'amari da ke ci gaba da dumama yanayin siyasa tattalin arziki da ma zamantakewa tsakanin al'umar jihar shine aikin rusau din da gwamnatin jihar ke yi a birni da kewayen Sokoto gine-ginen cibiyoyin hada-hadar kasuwanci da ake kira plaza kimanin goma ne gwamnati ta rusa baya ga gidajen kwana da kananan shaguna a sassa daban-daban na birnin Sokoto a makon jiya kun ji korafin wasu mutane da wannan rusau ya shafi dukiyarsu kuma har ma kwamishinan shari'a kuma attorney general na Sokoto ke cewa babu zancen biyan diya domin kuwa a fahimtar gwamnati an mallaki wuraren ne ta haramtacciyar hanya yanzu haka dai Sokotawan da ba su da alaka ta kai tsaye da wannan batu na rusau sun fara tofa albarkacin bakin su
sunana Abdullahi Ma'azu Asaki a ta bangare daya dai in ka diba mafi yawancin gine-ginen da ake rushewa wasu akan yin su ne ba saman tsaida ba wasu akan yin su ne saman gototi to kaga wanda idan an ka bari abin ya ci gaba da tafiya haka mafi yawancin ambaliyar ruwa da ake samu wurare sadadiyar irin waɗannan gine-gine ne ake samun su sai dai shi kuma a bangaren gwamnati ya kamata a ce ta mai da ƙarfi wurin gyaran babbar kasuwa da ta samu gobarar konewa shekaru biyu zuwa uku da na wuce domin a yi zan mutane suna da isasshen wuraren da za su koma don wannan gobarar da ake samu kasuwa yana daga cikin abin da ka haifar da mutane suna yin gine-gine.
Ra'ayina gwamnati ta san dalilin da suke yi a nan yana wata gurin da su kututa taimaka ma al'umma ta da rage rusu nan saboda Allah saboda ci gaban jihar Sokoto wani an yi wannan sana'a ga wuri babu gaskiya inda zai koma.
Rushe-rushe wanda gwamnatin jihar Sokoto take yi to idan an yi shi da manufa ta ci gaban ƙasa abu ne mai kyau kuma a tabbatar da cewa ba za a saki ba wani wannan wurin ba amma idan akan ƙa'ida aka yi shi wata gwamnati kuma in ta taho in ba ra'ayinta bane ta rushe to hawa yau da haka za a ci gaba da ana gina ana rushewa wanda yake kuma kaga wannan bai da alfanu ga ƙasa bai da alfanu ga jama'a.
Sunana Sufiyana Suleiman. So wani gehe rusau din yayi wani gehe kuma an ci zarafin wasu ba su tara hanya ba amma an to an tashe su wasu kuma ga waɗanda sun kai close da hanya amma saboda ra'ayi ba a taba su ba so ya kamata gwamnati ta duba ta yi kar a zo a yi abin da za a yi da ana sani.
Tunda dai wasu daga cikin mutanen da wannan rusau ya shafa suka alakanta matakin gwamnatin Sokoto da sha'anin siyasa to amma Farfesa Abubakar Abdullahi da ke koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodio a Sokoto ya yi tsokaci.
Mafi yawanci gwamnonin sukan bashe su ne kamar matsayin wani ihsani haka shi yasa kusan duk wani gwamna da ya zo musamman an samu canjin gwamnati zaka ga ya kokari shi kuma ya yi kokari ya ga waɗannan da anka baiwa hilaya musamman waɗanda suka zo suka saba ma dokokin da abisa ciki ya kokari ya ansu waɗannan hilayen to saboda haka abu ne mai sarkakiya wanda ina ganin ya kamata a ce gwamnoni musamman nan arewa inda kake ganin mahi yawancin irin waɗannan abubuwan sun tsaya su yi la'akari da irin yanayin da ake ciki sannan a duba maslaha ga duk irin waɗannan al'amuran kahin a ci ai fara irin wannan rushe-rushen saboda ko babu komai za a asarar dukiya mutane za su yi asara ayyukansu musamman in wuraren kasuwanci ne wurare za su yi asara wuraren samun abin da suka samu bakin salati abinci so abubuwa ne waɗanda gaskiya sai an tsaya an yi takatsantsan da su ba kawai a ruhe idanu a zo a yi ta yi left right and center ba musamman in muka kalli irin abin da ya faru a Kano rushe-rushen da aka yi a Kano ina jin shekarar bara kusan sai da gwamnatin Kano ta kashe kuɗi fiye da ga kake zato kahin ta iya kwantar da wannan abubuwan da suka biyo bayan wannan al'amari
ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ce nasa samu
to da yake gwamnatin ta Sokoto ta ce babu zancen biyan diya ga wannan tsari nata tana mai shan alwashin ci gaba da rusau din a wasu sassan birnin Sokoto mun ji ta bakin masana shari'a da dokokin kasa barista alƙali Sidi Bello na cikin lauyoyi masana dokoki a Nigeria
Land Use Act of 1978 wato dokar mallakar kasa da gidaje ta shekarar 1978 to a ciki an kakkasa hanyoyi ko kuma an kakkasa kasa ko wace jiha gwamnan wannan jiha shi an ka ba amana na wannan rukun na kasa don haka shi adda ikon da shika baka izini na ka zamna ga wani wuri to kuma daga lokacin nan babu wani mutum wanda ya isa mallaki kasa kowa dan haya na don haka za a duk gidan da yake ciki an baka shine a matsayin haya har tsawon shekaru 69 shi yasa an kasa abubuwan shi ma gida biyu akwai abin da aka ce ma certificate of occupancy wanda gwamnati ka basu a cikin birane kamar wanda kashi na 1 na Land Use Act da na biyu ya tanada sai kuma customary right of occupancy shi kuma an ba shi ga kananan hukumomi su kuma akan gonaki da gidaje waɗanda a cikin ƙauyuka waɗanda ba cikin urban area ba don haka duk abin da ya kamata ka sani cewa babu wani wanda adda iko a ce wagga kasa mallaka ta ita don haka an shata cewa duk lokacin da gwamnati ka buƙatar ta amshi wurinka to tana da iko da take amsa ta domin yin amfanin jama'a amma akwai ka'ida wadda wannan doka ta tanada dan kana da wani developmental abubuwa wanda kai wanda ka raya wurin kamar ginoninka da kuma shirke-shirken da kai to duza ai musu kima sai a biya ka compensation amma kashi na 6 karamin kashi na 6 shi kuma yace idan anka amshi gurinka wanda yake noma kakai gare shi da noman shinkafa kakai ko noman gero ko noman kaji ko wani noma duk dai abin da anka ansa inda ya noma kakai gare shi to shi kuma ba compensation za a biyan ka na kuɗi ba a'a za a saki baka wani wuri na domin ka ci gaba da yin wannan sana'a da kake ciki
to Allah ya kyauta amma saurayi karshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ga mutuncin mu a kasa shi ne aka
a gai da Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai wasanni a takaice
dan wasan gaba na Najeriya Victor Osimhen ya saka sharadin yawan albashinsa ga duk wata kungiyar da ke neman sayan sa rahotanni sun bayyana cewa kungiyoyi da dama a Turai da ma wasu yankuna sun nuna sha'awar jefin dan wasan da ke takare da kungiyar Napoli ta kasar Italiya musamman a wannan kakar jefin yan wasa ciki har da Real Madrid da Arsenal da Chelsea da Newcastle da Manchester United da Bayern Munich da Al Hilal ta kasar Saudi Arabia Osimhen ya bayyana cewa duk kungiyar da ke bukatar ya taka mata leda to kuwa sai in za ta iya biyan ta kudi fam 500 kowane mako wanda zai sa ya kasance dan wasan da ya fi kowa yawan albashi a Ingila Arsenal da wasu rahotanni na baya-bayan nan suka bayyana cewa tana kokarin shan gaban Chelsea a fafutukar samun dan wasan mai shekaru 25 ta ce akai kasuwa da mai horar da ƴan wasan kungiyar Nikola Teta ya fito karara ya musanta cewa kungiyar ta mai da hankali ka cokan kan samun Osimhen. Ateta ya bayyana cewa kungiyar ta fuskanci gina ƴan wasan da take da su waɗanda ya bayyana a zaman zarata da yake ba su buƙatar wani dogon sauyi illa ƙarfafa su. Yanzu hankali ya fi karkata kan Chelsea wadda tun da farko ta kuduri aniyar musaya da ɗan wasan ta Romelu Lukaku da kocin Napoli din Antonio Conte yake buƙata ruwa jallo duk da yake wasu majiyoyi na bayyana cewa Osimhen ya ƙere sha'awar kungiyar ta Chelsea. To sai kuma an ruwaito kungiyar Al Hilal ta kasar Saudi Arabia a baya-bayan nan tana shirin makama kudin kudade karo na biyu domin cefano ɗan wasan bayan da ta kasa a yunkurin da ta yi na sayansa a bara. Kasar Afrika ta Kudu karon farko a tarihi za ta sami kungiyoyi biyu da za su wakilce ta a gasar kwallon kafa da cin kofin zakarun nahiyar Afrika ta mata bayan da kungiyar ƴan wasan jami'ar Western Cape Town suka sami gurbin shiga gasar. Daliban na jami'a sun sami gurbin ne bayan galabar da suka yi na doke Gaborone United ta kasar Botswana da ci 9-8 a bugun penalty bayan wasan tasu ta ƙarshe ta karkare a kunnen doki da ci 1-1. Kungiyar wace ta kafa sabon tarihin kasancewa kungiyar ƴan wasan jami'a ta farko da za su fafata babbar gasar ta Afrika. A yanzu za ta haɗe da zakarun gasar wato kungiyar Sundowns Ladies domin wakiltar kasar Afrika ta Kudu a gasar. Haka kuma ita ce ta biyar a cikin sababbin kungiyoyin da za su soma shiga gasar ta bana tare da Athens Soccer Academy ta kasar Malawi da Herentals Queens ta Zimbabwe da Gaborone United ta Botswana da kuma Uniao Desportiva ta kasar Mozambique. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
A gai da Murtala. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaici.
Akalla kauyawa da sojoji 100 ne aka kashe a tsakiyar Burkina Faso a wani hari da aka kai a ƙarshen makon da ya gabata a wani ƙauye da masu ikrarin jihadi da ke da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida suka kai lamarin da wani ƙwararre a yankin ya kira da ɗaya daga cikin mafi muni a wannan shekara a ƙasar da ke fama da rikici a yammacin Afirka. Wasim Nasar, ƙwararre a yankin Sahel kuma babban jami'in bincike a cibiyar tsaro ta Sufan, ya shaida wa kamfanin dallancin labarai na Associated Press cewa aƙalla garoki 100 ne aka kirga a cikin bidiyon harin. Yau Litinin hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya wato nema ta ce aƙalla mutane 49 ne suka mutu yayin da dubbai suka rasa matsugunansu a Najeriya bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya janyo ambaliyar ruwa a arewa maso gabashin ƙasar. Kakakin hukumar nema Manzo Ezekiel ya ce jihohi uku na ƙasar ne da suka hada da Jigawa, Adamawa da Taraba ambaliyar ruwan ta yi kamari inda mutane 41,344 suka rasa matsugunansu. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun sanar a yau Litinin cewa ƴan tada ƙayar baya sun kashe sama da fararen hula da jami'an tsaro 40 a wasu hare-hare da suka kai daban-daban a cikin dare a faɗin lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar mai fama da rikici. Hukumomin sun ce rikicin ya fara ne da yammacin ranar Lahadi inda wasu mutane ɗauke da makamai suka tare wata babbar hanya a gundumar Muskal tare da kashe fasinjoji aƙalla 23 bayan da suka tilasta musu fitowa daga cikin motocin da suka tare. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Araghchi ya shaidawa takwaran aikinsa na ƙasar Italiya cewa martanin da Iran za ta mayar na kisan gillar da aka yi wa shugaban siyasar ƙungiyar Hamas a Tehran zai zama ba makawa wanda za a auna da kyakkyawan shiri. A cikin wata sarwa da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta fitar a yau Litinin ta bayyana wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin Araghchi da ministan harkokin wajen Italiya Antonio Tajani.
To masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe 6 na safe gobe Talata idan Allah ya kaimu inda zamu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafukanmu na sada zumunta. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau. Mr. Phil Hashin Gumla ke cewa mu kwana lafiya.